Ajiyarmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar a yau dandali ya samu bakoncin Alewa ce amma irin ta da da muka zanta da malama Binta Abdulhamid. Ku biyo mu domin jin yadda hiranmu ta kasance da ita.
Sunana Hajjia Binta Abdulhamid. An kuma haife ni. Na yi makaranta, na fara makaranta a Gama Tudu Primary School. Anan sa local government. Daga baya da aka samu rabuwa tsakanin mahaifana, tunda a fage suka tashi da ita da shi, na zauna a fage primary school zuwa wani lokaci, daga nan ta koma ta tsina inda mahaifanta take. To a'a, ba ta yi a primary school ka tsina, na ƙarasa class 6. Daga nan sai na samu admission zuwa Gamman Girls Secondary School Manumfashi, wadda take a lokacin a Kaduna State ne, ba yanzu da aka raba Katsina da Kaduna State ba. Da na gama malumfashi, na dawo nan Kano wurin mahaifina, aka yi mana aure, na kuma samu shiga Bayero University. A lokacin mu ba tsayawa ake a ta wannan gazaniyar da ake ta yi ba, don mu mun shiga university nema da mock results mu da su aka ciccike forms mu, kuma aka bamu a provincial entrance into the university, wanda yake daman da aka shigar da mu. An gaya mana idan jarabawa mu ta GCE ta fito ta yi kyau, to za mu ci gaba da karatu, idan kuma an samu akasin haka, to shikenan sai mu bar jami'a. To alhamdulillahi, sakamakon jarabawa ya yi kyau, ina nan school for general studies, kuma na shiga da zuma cewar ni ina son aikin jarida ne, wani ikon Allah kuma. To muna nan muna school for general studies zuwa wani lokaci, sai a wannan lokacin da akwai wani ana ce mishi Dr. Usman a cikin lecturers din mu, sai kirawo dukkanin yara matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne ɗaya bayan ɗaya, aka ce ana neman ma ofisin sa. Mutum sai ya shiga ya zauna shi kaɗai, in ya ka zauna sai ya tambaye ka sunan ka, unguwar ku duk dai, in aka gama sai ya faɗa, ya ce to abin da isa daman ya kirawo mu, ya kira mu ne domin ya ba mu shawara, zai yi kyau mu matayen mu ɗauki ɓangaren ilimi mu karance shi, saboda a wannan lokaci mafi yawan shugabannin secondary schools na Kano State, principals ɗin da ke Kano ba 'yan asalin jihar Kano ba ne, abin da ya ta nuna mana kenan. To ni dai ina ɗaya daga cikin waɗanda suka canza ra'ayinsu, na shiga na nemi faculty of education, kuma Allah ya kaddara min cewa a nan ɗin zan yi karatu. Ni karatu na gama, na fita daga makaranta ina jin 1987 muka gama Bayero University, muka tafi NYSC, muka yi 1988 muka kammala NYSC. To tsakankani da Allah, mu ba mu samu wani kalubale na neman aiki ba, mu muna generation ɗin da ka gama karatun su gwamnati daman ana da listin ku, ko listin mu suke tara ne, Allahu a'lam. Mu dai kawai dai an ba mu aiki, an kira mu, mun je an yi interview da mu, aka tutura mu wuraren da ya dace da abin da ka karanta. Don haka nan ne ma'aikatar ilimi aka tura ni, aka fara tura ni WATC, WATC Goron Dutse, a nan na fara koyarwa shekara ta 5 a WATC Goron Dutse.
Bayan kammala karatu, an samu aiki a kan lokaci ko kuwa ya ake yi a yanzu? A matsayin ki ta mace, ya kike gwagwarmaya wajen aiki da abokan aiki maza da ma mata?
An tambaye ni ko na samu kalubale a harkokin a yayin da muke jami'a muke neman ilimi. Tsakankani da Allah, ni ba zan ce na samu kalubale ba a tattare da al'amura na karatu. Ina gode wa mahaifana da kyautatawa su, na gode, Allah ya saka musu da alheri. Sannan kuma na gode wa gwamnati ta wannan lokaci, domin an yi iya abin da za a iya mana, mu mun samu sauran kyautatawa da kulawa a karatun ne na secondary school, a karatun ne na jami'a, gwamnatocinmu sun taimaka mana daidai gwargwado. Kalubalen da zan ce mun sama bai wuce cewar mun haɗa karatun da zaman aure ba, ma'ana muna gidajen mazajenmu, muna haife-haife, kuma muna zuwa karatu. Sannan a wannan lokacin babu sauƙin samun motoci, abin hawa na kaje karatun ka dawo a kan lokaci irin yadda ake yanzu nan. Ita kanta university ɗin sai kaga daga gidanka inda kake, ina a lokacin da muna Kundila ba Maiduguri Road zuwa Bayero University da nisa, to hawa mota nawa za ka yi? Duk da yake ba a daɗe ba muna jami'a, Allah ya ba mu motar kanmu. To sannan sai kalubalen masu aiki masu reno, za ka haihu, za ka bar ɗan, ba irin yanzu ba ne ana tawowa da ƴaƴaye makaranta. Mu lokacin mu babu, ba ka isa ka taho da ɗa ba, ko mun karanta sa ka taho da shi ka shiga hall da shi yin karatu,
ba ai wannan ba to gaskiya in har da wani kalubale a wannan lokacin a tattare da harkoki na karatu wannan ne kawai abin da kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a to kamar yadda na faɗa na so na karanci aikin ku irin naku aikin na ɗan jaridu kuma wata kudura ubangijin a cikin rayuwata ta aiki a wani lokaci na nemi ayyuka a wurare biyu kuma Allah ya bani ayyukan ikon ubangiji sai ya zo ya zamana mai gidana a wannan lokaci ba ya san kowanne daga cikin biyu daya a lokacin nan ana advanced church college Gumboso tun ana Kano da Jigawa set ana recruitment na staff na je na yi jarabawar na yi interview kuma an yi shortlisting dina an bani aiki amma kuma ya nuna baya so Allah shine masanin dalilin da yasa aka yi hakan dai sannan a dai wannan lokacin wajen 1990 ina jin kunan kuma CTV ita ma sai ta yi recruitment aka nemi cewar ana so a ɗebi ma'aikata shi ma haka ina ɗaya daga cikin waɗanda suka je aka yi jaraba aka yi interview kuma aka bani cewar an ɗauke ni don ni ba zan manta ba ina gida wani ƙanin mutujani Muhammad ya kace lokacin ba Kano State Senior Secondary School Management Board ba ne a dukkanin mu a dukkan miki Ministry of Education shi ya taho gida na an kawo takardar lake ni dai da mai zo ya ce mun gashi nan an kawo takardar ministry daga CTV an dauke ki aiki shi ma nan dai mai gidan da ya nuna biya su ban dai ba Allah bai kaddara din zan yi aikin ba amma kuma na so abin a rai kuma Allah ya bani tun daga na kasance kuma a bangaren naku dai to Allah dai bai nufi hakan ba ai ba an ce menene burin rayuwata idan da wani abu da nake da burin shi a rayuwa to zama mai amfanar da al'umma ma'ana idan magana ta ma kadai za ta sa wani abu ya canzu ya zama mai kyau to ina fatan hakan idan karfi na ko abin da Allah ya azurta ni da shi na daga wata dama ko ta mulki ce ko ta kuɗi ce ko ta wani matsayi ne za ta amfana to har gobe ban fasa roƙon ubangiji na ya bani ikon wannan abin mai yi shi ba yayin da ake buƙatar sa
sannan a gashi wani irin kira za a yi wa mata musamman a kan ido
na kan faɗi wannan da alfahari a tattare da ni cewa yanzu matayen mu ba kamar da ba ba ma sai an ce a yi hidimin ba ana yi waɗanda ba su samu dama sun yi ba ma a baya alhamdulillah yanzu muna ganin yadda suke yi suke himma suke hada kwabo da dare su kai yaran makarantu wanda zai iya ya kai na kudin wanda ba zai iya ba ya kai makarantun da suke na secondary school ne wata rana an taɓa yin magana da ni a rediyo akan irin wannan abu na ce duk principal din da take a Kano state ko kuma a wasu state officially mu dai a nan arewa in za ta ji tsoron ubangiji wallahi a yi mun afuwa iyaye maza mu dai a public school mafi yawan ƴaƴaye matayen da suke cikin secondary school dai da secondary school boarding a Kano state wallahi hidimomin su mafi yawa iyayen su mata ne kuma a wannan sai dai ba a san a faɗi shi kaɗin layi amma in Allah za a ji tsoro a faɗa to idan aka haɗa aka raba to in mata ba su ɗauki kashi 60 ba maza sun ɗauki 40 to za a yi ta 70-30.
To madalla baraka bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.